mukan halarci wannan makaranta mai albarka don tunatarwa tare da sada zumunci da kuma karfafar gwiwa na su ƴan uwa ɗalibai abokan ilimi da fafutukar da'awa waɗanda suke gudanar da wannan makaranta. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tarin ni'imomi masu tarin yawa waɗanda ba za mu iya gode masa ba saboda yawansu. Ba abin da muke iyawa illa mu faɗa da bakinmu mu ce alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya ƴan uwa, dukan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa ni'ima ta addinin musulunci to ya gode wa Allah. Dukan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa ni'ima ta ya halarci watan Ramadan a rayuwarsa to ya gode wa Allah. Dukan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa ni'imar lafiya har ya samu damar yake azumtar wannan wata mai alfarma to ya gode wa Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana gara basar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar a cikin wannan wata. Wata ne mai albarka, watan rahama, watan jin ƙai, watan falala, watan ƴanta bayi daga wuta zuwa aljanna. Watan da Allah subhanahu wa ta'ala yake turo da mala'ika yana shela yana kira, da zarar watan ya kama duk mai himma da ƙwazo da nufin aikin alkhairi to ya jajirce ya zage dantse. Duk kuma wanda zuciyarsa take riya masa aikata wani aiki na sharri a cikin wannan wata to ya shiga taitayinsa ya janye, domin ba watan sharri ba ne, ba kuma lokaci ne da ya dace da ayyukan alfasha ba. Wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi da gabayi don su rinƙa samun wani horo don yadda za su gudanar da rayuwarsu ta yadda za su yi riba a duniya da kuma lahira. Wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa mana shi ya wajabta mana azumtarsa kuma ya yi alƙawarin zai ba mu lada tare da ninninka mana idan muka tsaya muka yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da yi a cikinsa. Wannan wata ya zo mana da alkhairai masu tarin yawa, alkhairan da ba za mu iya faɗarsu a baki ba, alfarman alkhairan da ko da hankulanmu sun hararo waɗansu saboda yawansu ba za mu iya tuna su ba. Idan ka kalli watan Ramadan, wata ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake buɗe ƙofofin aljanna baki ɗaya, a cikinsa ba don komai ba sai don mutane su samu sauƙi da garaɓasa na shiga gidan aljanna. Wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala don jin ƙansa da rahamarsa yake sa a rurrufe ƙofofin wuta baki ɗaya ba don komai ba sai don bayi kada su samu zaniya da yin abin da zai iya kai su zuwa ga cikin gidan azaba. Wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake sa a kama shaitanu a ɗaɗɗaure su ba don komai ba sai don ɗan adam ya samu cikakken ƴanci da dama ta bautar Allah subhanahu wa ta'ala, domin daman su shaitanu da ayyukansu da Iblis da danginsa su ne waɗanda suke hanawa wa bayi samun dama ta su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma saduwa izuwa ga gidan rahamarsa. Wannan wata ina ma dai a ce tsawon shekara duk a cikinsa muke, wannan wata ina ma dai a ce duk tsawon rayuwa a cikinsa muke, amma sai dai laifin daɗi ƙarewa. Wata ne wanda yake kwanakinsa 29 ne in yayi yawa ya kai 30. Wata ne wanda yake da kwana 10-10 har guda 3. Goman farko yana a matsayin watan rahama, goman ta biyu yana a matsayin watan jin ƙai, goma ta uku yana a matsayin watan ƴanci daga wuta. Abin nufi shi ne a farkon shigowar watan Ramadan a matsayinsa na baƙo mutane ba su iya sabawa da shi ba. Kakan samu mutum a farko akan ɗan raba ƙafa, wani lokaci a yi daidai, wani lokaci kuma a ɗan yi sakaci, amma lokacin da watan ya zo tsakiya to al'amura sun fara kankama. Amma duk da haka Allah subhanahu wataala yakan sake daga mana kafa saboda sanin raunin mu da gajiyawar mu da kuma sakacin mu irin na ɗan adam. A goman ƙarshe kuwa to lokaci ne da fa ake gudun ya da sa'a. Lokaci ne da ya kamata dukkan mai hankali da tunani ya gane cewa fa tafiya tayi tafiya. Kuma watan nan yana shirin cewa zai yi ban kwana kuma zai tafi sai kuma wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara masa ganin nabadi. Kuma koda zaka ga nabadi ka sani wani ramadanan ne sabo ba ramadanan da ya wuce ba. Shi kuma ramadanan da ya wuce duk abin da kai a cikin sa an riga an rubuta kuma an aje kuma zaka je ka tarar a gobe kiyama. Shin ka dace a ramadanan nan ko kai asara a cikin sa? Shin ramadanan bare da ya wuce ka dace ko kai asara a cikin sa? Haka za a kidanya maka adadin ramadana ramadana da karska a tsawon rayuwarka. Wani zai yi ramadana 20, wani yayi 30, wani yayi 40, wani yayi 50, wani yayi 60, dukkanin su suna rubuta a wajen Allah subhanahu wataala da duk abin da muka aiwatar a cikin su. To da haka wajibi ne akan mu mu yi wa kanmu da kanmu nasiha, mu yi wa kanmu da kanmu fada, sannan mu shiga cikin taitayin mu. Mu kalli duk wannan abubuwan da muke gudanarwa a rayuwa musamman a cikin wannan wata mai albarka, mu tabbatar da cewa ayyukan alkhairi sun fi yawa, mu tabbatar da cewa abubuwan da za su gyara rayuwar mu a cikin sauran watanni mun tsaya mun ribace su, mun tsaya mun amfane su, mun tsaya mun yi abin da ya dace. Domin da zarar watan Ramadana ya riga ya wuce, to kuma abin da ake so a gani a aikace darussa da koro da dukkanin wani tarbiyya da ladabi da muka samu a cikin wannan wata ta hanyar ibada da kuma hanyar wa'azozi da ake ta yi mana. A ta irin waɗannan wa'azozi da ake ta yi da tafsirai da ake ta yi, za mu tara cewa a sauran watanni ko ba a yi ko kuma ko ana yi mu ɗin kuma ba mu da lokacin saurarawa da kasa kunne da amfanuwa. To abin da ake so wannan wata da dukkan Allah ya haɗe mu a cikinsa, zaka tarar mutum ko ma'aikacin gwamnati ne a wannan lokaci jin karatu ya kama shi. Domin koda a ce tashar kiɗa kake kunnawa, sai kaga ita kanta tashar kiɗan Allah ya sa a wannan lokaci ko dai an daina kiɗan ko kuma karatuttuka sun yawaita, dan Allah ya kafa maka hujja. Idan ba a watan Ramadana bane akwai karatuttukan malaman da sai dai ka sa kuɗinka ka siya, amma a watan Ramadana zaka tarar a kyauta ake baka. A gidajen rediyo wasu mawadata sun sa an saka sun ba da kuɗi, don haka ba sai ka je ka siya da kuɗinka ko ka sai data ka yi downloadin a wayarka ba, za ka ji kyauta. To wannan ba komai ba ne face don Allah subhanahu wata'ala ya haɗe mu a makaranta ɗaya. Kana ofishinka kana ji, mace tana gidanta tana ji, ɗan kasuwa a shagonsa na kasuwa yana ji, kowa da kowa an haɗu. Ma'ana Ramadanan nan da muke gani makaranta ce guda wacce take haɗe kowa da kowa, da manya da yara da maza da mata da ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa da dukkan ma sassan duniya baki ɗaya da dukkan inda musulmi suke. Kowa za ka samu a Ramadan ya shiga taitayinsa, kowa za ka samu a Ramadan yana ƙoƙarin ya ga ya yi a ibada, wanda in ba a Ramadan ba ne za ka tarar da mutane daban-daban suke. Wani addinin yana ɗan kwatantawa, wani ba ruwansa da shi, wani kuma dai ga shi nan ne dai. To amma da zarar Ramadana ya zo, sai kaga hatta mutanen da suke tantagaryar mutanen banza ne, sai kaga sun ɗauki tafarki na shirya, sun kintsu, sun shiga taitayinsu, sun shiga hayyacinsu. To wannan ba ƙaramin saƙo ba ne Allah maɗaukin sarki yake isan mana da shi, kuma ba ƙaramar hujja ba ce Allah subhanahu wata'ala yake kafa mana. Yana daga cikin abin da ake gane cewa mutum ya dace da Ramadan, ya samu karkuwa, Allah ya yanta shi daga wuta, ya dace da daren Lailatul Qadari. Domin dacewa da daren Lailatul Qadari ba wai wani abu bane zaka gani, kamar yadda malamai suke faɗa, a mahanga ta ilimi ba mahanga ta gargajiya daga magarin kallo ba. Wani yana ganin shi Lailatul Qadari a wajensa shine yayi wani mafarki da zai ga wani abun farin ciki. Daren Lailatul Qadari kamar yadda wasu suke faɗa shine ka tashi kaga duk gari yayi fili ba komai, duk gidaje sun rushe wai ka hango Ka'aba. Wannan duk tunani ne wanda mutane suke riyawa, amma babu shi a Qur'ani babu shi a hadisi. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah yace ba abun mamaki bane a wajen Allah ya nuna maka wani abun mamaki ko a Lailatul Qadr ko a wajen Lailatul Qadr amma babban alamar da take nuna bawa ya dace da Lailatul Qadr a ga ya rayuwarsa za ta kasance bayan Ramadan yadda rayuwarka ta kasance bayan Ramadan ita take ba da amsar me kai a Ramadan kuma ka dace ko baka dace ba wadansu daga cikin mutane da zara an ce an ga watan sallah to Ramadanin su ya kare Ramadanin su kuma ya lalace kamar yadda muka sani akwai mutumin da idan yayi sallah yana cewa assalamu alaikum ana jefo masa kayarsa saboda bai yi sallar da kyakkyawan niyya ba bai yi ta kamar yadda Allah da ma'aiki suka ce ayi ba da haka mala'iku suna tsaye suna yi masa recording na duk abin da yake yi yana gamawa suka ga ya fadi sun yi cancel sun jefe shi da abarsa to wannan idan ya shigo cikin rayuwa sai ka ga kamar ma ba musulmi ba kamar ba wanda ya yi sallah dazu ba bai iya kare bakinsa daga ƙarya ba bai iya kare zuciyarsa daga hasada ba bai iya kare hannunsa daga cutar ƴan uwansa musulmai ba to wannan yana nuna cewa duk abin da ake so sallah ta nuna ko ta koyar ko a ɗabi'antu da shi na ɗabi'u sakamakon ana yin ta shi bai da su to haka watan Ramadana yake watan Ramadana ya koyar da mu sallah da yawa cikin mutane akwai wanda ba su san meye nafila ba abin nufi ba sa yin ta kwata-kwata amma idan Ramadana ya zo za a yi ta cika masallatai ana yin sallolin dare musamman da iyaye mata watan Ramadana ya zo da koyar da mu jin wa'azi akwai wanda in ba da Ramadana ba ba ruwansa da wa'azi ba abin da ya hada shi da shi musamman ga iyaye mata a yi ta cika wajajen karatu wani lokaci a haɗu da maza wani lokaci a biyo ku a yi muku naku daban wani lokaci har a gida ku rinka kunna rediyo kuma kuna ji watan Ramadana ya koyar da mu kyauta zaka ga wani in ba da Ramadana ba baya kyauta watan Ramadana ya koyar da mu himma da ƙwazo wata macen a gidanta in ba a watan Ramadana ba dafa abinci kala ɗaya gagarar ta yake amma idan Ramadana ya zo in ta rinka shirya kalolin abinci ta yi wancan ta yi wancan ta yi wancan sai ka ɗauka ba ita bace watan Ramadana ya zo ya koyar da mu sada zumunci a watan Ramadana da yawa daga cikin mata sukan je su gaida iyayen mazansu su da kai ila ma wasu har su kai abin hasafi a watan Ramadana shi ma mai gida yakan je ya gaida surukansa kila shi ma ya je ya kai abin hasafi watan Ramadana ya koyar da mu alherai masu tarin yawa watan Ramadana ya hana mu ayyuka na laifi masu yawa akwai wanda kullun a cikin jin kiɗa yake watan Ramadana ya zo ya dakatar da shi daga aikata wannan akwai wanda kullun a cikin wasu abubuwa na alfasha yake amma watan Ramadana zai zo ya hana wannan zaka ga da yawa mata masu zaman kansu in watan Ramadana ya zo gidan karuwancin ma sai a rufe da yawa maza masu yawon banza da daddare su tafi neman matan banza in watan Ramadana ya zo sai su yi zamansu da iyalansu watan Ramadana ya zo ya koyar da mu abubuwan da ba za mu iya iyakance su ba watan Ramadana ya koya mana yafiya ya koya mana sauƙin hali ya koya mana haƙuri domin mafi girman haƙurin da ɗan adam zai yi haƙura daga ci da sha ya haƙura da sha'awa ya haƙura da dukkanin wani abin da ƙoshi ke sanya masa ya yi shi domin me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana azumi na farko tukuna dan ya kashe mana laka ya kashe mana karsashi a jikinmu wanda da shi muke ayyukan laifi da yawa mutane in sun ci sun ƙoshi anan suke samun energy ɗin da za su saba wa Allah da yawa mutane in su ci sun ƙoshi anan suke samun kasalar da za su kwanta su yi ta bacci da yawa daga cikin mutane idan sun ci sun ƙoshi suke samun ƙarfin da za su je su aikata ta'addanci to sai Allah ya kalli cewa ashe ƙoshi shi yake samu muke wasu abubuwa to bari a hana mu cin abinci saboda jikinmu ya yi laushi jikinmu ya rasa ƙarfi mu ji kamar an mana duka ko kana son ka aikata laifin amma baka da kuzari baka da karsashi baka da energy din da zaka je kai wannan watan Ramadan ya koya mana kame bakin mu daga zantuttukan banza watan Ramadan ya koya mana rufe bakunkunan mu daga shan kayan maye akwai wanda in ba Ramadana ba duk motsi sai ya sha wani abin da zai bugar da shi in ya zauna guda ɗaya in mashayin taba ne a cikin wuni zai iya shanye miki kwali guda, amma zai wuni a Ramadan bai sha ko kwali daya ba. Akwai wanda in a watan Ramadan ne ba zai sha wani abu da zai bugar da shi ko ya fitar masa da hankalinsa ba, amma in ba a Ramadan bane, a lokacin da ka ganta ko ka ganshi da kwalban lemo, kai ne kake kallon kamar lemo ne amma akwai syrup a ciki wanda aka zuba. Amma Ramadan yazo ya hana mu duk waɗannan abubuwa. Akwai da yawa daga cikin samari wanda ba sa amfani da lokutan su wajen ayyukan alkhairi. Wani zaka ga da zarar an yi sallar asuba bai ma yi sallar ba amma zai fita bayan gari da sunan ya je motsa jiki. Wani ba zai dawo gida ba sai gab da sallar magriba. Kaga samari kacci sun shigo cikin gari da takalma a hannu da safofi a hannu, sun dawo daga kwallo ana sallah su ba a yi da su. Duk in watan Ramadan yazo sai kaga duk yanayi ya canja. Garuruwa sun canja, mutane sun canja, da ka kalli mutane a fuskokin su sai ka rinka ganin annuri na imani. Duk wannan shine abin da yake faruwa a tsakanin mu a cikin watan Ramadan. Watan Ramadan ya hana mata masu yawon tsiyayawo, ya tilasta musu zaman gidajensu, wanda shi zaman gida ga ƴa mace alheri ne, domin a lokacin zaki samu lafiyar jikinki, a lokacin zaki shirya yadda mai gidanki in ya dawo daga ɗawainiya zai samu cikakken hutu a tattare da ke, a lokacin zaki kinsa yadda ƴaƴanki rayuwarsu za ta yi kyau. Amma wata matar in ba da Ramadan ba ta ci ta koshi saboda yawon biki, in an gayyace ta can ta tafi, in an gayyace ta can ta tafi, mai gidanta ya dawo gida ba ta nan, sai dai ya karɓi mukulli a makota, abincinsa ya yi sanyi, ko ta ce da Allah ya haƙuri ɗora indomi kafin in dawo. Wata ƴaƴanta a sakamakon wannan yawace-yawacen bikin, wanda za ka tara a Ramadana ba don Allah ba ake daina su, an mata gatan da za ta tsaya ta tarbiyyantar da ƴaƴanta. Wata ba ruwanta da magana homework ɗin yaranta in an turo su daga makaranta saboda hidimar biki, ita ce ta sha gabanta, ƴar ina da biki ce ita. To amma duk watan Ramadana ya sassaita mana al'amura. Shi yasa nace ina ma dai a ce rayuwarmu gaba ɗaya za ta zama Ramadan. Wallahi summa tallahi da za mu gudanar da rayuwarmu irin yadda muke gudanar da ita a Ramadan, da sai mun ga abin mamaki. Da yawa daga cikinmu wasu ba ruwansu da Qur'ani. Wata in kaga ta ɗauki Qur'ani a gidanta shara ce ta biyo da ita, don ta ɗan karkaɗe masa ƙura ta share teburin ta sake mai da shi ta wuce. Amma da Ramadan ya zo ko ba komai ta ji an karanta, ita ma kila ta kunna ta karanta, ta ji a waya ta saurara, ko ba komai wata in mai hankali ce da tunani ita da kanta tana buɗewa tana karantawa, ko sura ɗaya kika iya karantawa a ce kullum kina maimaita ta a Ramadan. Za ki je ki ji a sallah, wannan zai haɓaka imaninki, zai sa waɗansu cututtuka da suke daminki a jikinki su fita, waɗansu aljanu da suka yi miki ajiye-ajiye a jikinki, wani lokaci kawai ki ji jikinki yana ciwo, ki ji ƙafarki kamar an ɗaura miki dutse, ki ji bayanki kamar kin yi goyo, kina zama da ƙyar tashi da ƙyar. Duk wannan karatuttukan Qur'ani sai ya sa kafin Ramadan ya wuce ki ji ki garau, kamar wacce ta je aka yi mata bincike na lafiya kuma aka ɗora ta akan magunguna. Da haka ƴaƴan uwa, babban ƙalubalen da yake gabanmu kowa tsakaninsa da Allah, ba sai kin kalli wani ba, ki kalli kanki. Kan in kalli kowa, in kalli kaina, kowannenmu ya kalli kansa bayan Ramadan, ya rayuwarmu za ta kasance? Wannan shi ne zai samu da kanmu mu yi wa kanmu hisabi, mun dace ko ba mu dace ba. Duk mutumin da ana cewa an ga watan azumi ya yi murna da nufin ya hoyar da ƙwallon mangwara ya huta da ƙuda, da nufin alhamdulillah gwanda ma da azumin nan ya tafi, yanzu za mu dawo cin abincinmu da safe, mu dawo cin abincinmu da rana, mu dawo cin abincinmu da daddare. In mun so ma mu sha kayan ƙwalon da makulashe, duk lokacin da nake so in girka abin da nake so in shiga in girka, in ci in more in gwangwaje, yanzu gidajen rediyo za su dawo da sa mana kiɗe-kiɗe muna jin daɗi. Yanzu ni ma folder ta waya da na ɓoye ta kiɗe-kiɗe yanzu zan buɗe. Wallahi summa tallahi ki san baki komai a Ramadan ba, asara kikai, asara kikai. Domin magabata na ƙwarai suka ce yana daga cikin alamomin da ake gane cewa mutum ya dace a Ramadan shine duk wani aiki na alheri da kake yi a cikin watan Ramadan, a ga bayan watan Ramadan kana kwatantawa ko ba ko da ba zai kamo irin na Ramadan ba. Domin shi Ramadan yana da wani yanayi na musamman da Allah ya sa masa, dan a cikinsa ana ɗaure aljanu, amma watan da ba shi ba aljanu ba a ɗaure suke ba. a cikin Ramadan ana bude kofofin wuta watan kofofin aljanna a kulle na wuta watan da ba na Ramadan ba kofofin aljanna a kulle suke na wuta kuma a bude suke daka ba zai yi kace yadda zaka rayu 100% a Ramadan haka zaka rayu a wajen Ramadan ba amma dai akwatanta idan ya zama cewa mun dawo zero level bayan Ramadan to mun yi asara shine Allah yake wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin kada ku koma da baya da baya bayan da kun ci tazara mai nisa ta tafiya a wajen gina imanin ku a wajen tsara rayuwar ku a wajen kula da lokutan ku a wajen hidimar iyalan ku a wajen dukkan wani abin da zai jawo muku alheri na duniya da lahira amma kuma daga baya kuka dawo zero to in kun yi haka kun yi asara yanzu wata zaka samu da Ramadan din nan tana kokari da an ce Allahu akbar za ta tashi tai alwala ta dau hijabin ta tai sallah akan lokaci amma idan Ramadan ya wuce in ba ai wasa ba za ta yi azhar ba sai da la'asar ba za ta yi la'asar ba sai gab da kiran magriba ba za ta yi magriba da isha ba sai ta zo kwanciya to kaga wannan ya zama asara daman maganar nafila ka daina tunda a lokacin ba a asham ba a tarawihi ba a tahajjudi to ita bata san wani abu sunansa nafila ba kuma to amma wata ko zaka samu masha Allah daman ita tun kafin Ramadan tana kokarin kwatantawa tana zuwa makaranta wata ko kafin Ramadan ba ruwanta da makaranta in ma'aikaciya ce aikin ta kawai ta sani in yar kasuwa ce kasuwancin ta kawai ta sani in kaga ta hadu da mutane a gidan biki ne tana tallan kayan atamfa ko kaza tai amfani da damar haduwar mata dan ta ci kasuwarta daka maganar mata zo wajen wa'azi ita babu wannan a cikin budget din rayuwarta to amma lokacin da Ramadan ya zo kuma ko ba dan Allah ba sai ta koyi zuwa wa'azi ko ba dan Allah ba sai ta koyi shiga cikin mutane ko ba dan Allah ba in za a yi haduwa irin makamanci wannan kawarta ta jawo ta sai a taho da ita to daka ya yar uwa ki kokari bayan Ramadan ki ci gaba da kwatanta dan wannan abin da kike yi in ba kiya iya zuwa makaranta throughout a cikin week tun daga farkon sati zuwa ƙarshen sa to akalla koda irin makarantun nan ne da ake yi al-Asabar da Lahadi ki rinka zuwa saboda matukar mutum ba zai rinka kusantar addinin sa ba zai rinka kusantar ilimi ba zai rinka sanin yaya Allah ya ce ba ya annabi ya ce ba to rayuwarsa yana yin ta ne da ka kamar rayuwar dabbobi kamar rayuwar awaki ba shi da bambanci da damba ba shi da bambanci da akuya da haka yana daga cikin abubuwan da zamu yi wa kanmu da kanmu hisabi mu lura da su shine mu kalli yadda muka kalli rayuwar mu ko muka aiwatar da rayuwar mu a cikin watan Ramadan da kuma yadda abin da zai biyo baya bayan Ramadan zai kasance akalla in kin saba karatun Alkur'ani kullun a watan Ramadan izu daidai ko sura daidai to bayan Ramadan akalla ki rinka yin koda rabin izu ne idan kin saba a cikin Ramadan kina da lokutan shiga kitchen lokacin da zaki gama wanke-wanke lokacin da zaki gama girke-girke lokacin da zaki shirya wa mai gida abinci ya zo ya same shi need to a watan bayan watan Ramadan karki zama kina rayuwa da ka wanke-wanken safe yana tarar da na dare yana tarar da na safe a zo a same ki tun safe baki wanka ba sai gab da mai gida zai dawo sannan zaki hau facal-facal ki shiga ban daki ki watsa ruwa ki fito babu tsari ga lokaci mai yawa amma kuma ba yadda ake sanin yadda za a gudanar da shi idan kin saba cikin watan Ramadan kine wa mai gida abinci cika iri daban-daban na kayatarwa ki shiga wancan group na WhatsApp ki koyi yadda ake girki kaza ki shiga wancan ki koyi yadda ake girki kaza waccan ta turo miki idea ke ma ki tura wa waccan to kada bayan Ramadan ya wuce waɗannan groups din a rufe su sai kuma in Allah ya kai mu shekara mai zuwa yanzu a koma kullun wake da shinkafa yanzu a koma kullun tuwo yanzu a koma kaza dama akwai damar yin hakan amma me yasa kika ki yi a yanzu ban ce ba masu gidan ku za su ci gaba da yi muku cefane irin na Ramadana an sani duk wani mai gida bisa ga al'ada in Ramadana ya zo yakan bude bakin aljihu yakan canja salon kashe kuɗi a gidansa to amma duk da haka duk da abin da za a baki kin san yadda zaki ki kasance naki nau'anta yadda dai za a ji daɗi rayuwar ta yi kyau kuma su ma maza kalubale ne a kansu abubuwa na alheri da suka saba a Ramadan kada bayan Ramadan su kulle kofa aljihunsu a Ramadan kana ciyo kaza in ka fita kaga dan wani abin sha'awa zaka taho da shi kai ne dan siyo fruit kai ne kaza kai ne kaza da Ramadan ya wuce kuma shikenan an koma gidan jiya to wannan ya zama akwai asara da tabewa kwarai da gaske me yasa kai a Ramadan ba lada kake nema ba to ai a wajen Ramadan ma me ba da ladan yana nan ba Ramadan ake bautawa ba ubangijin Ramadan ake bautawa in ma Ramadan ya wuce to shi ubangijin Ramadanin yana nan akwai mutanen da basu san Allah ba basu san kyautatawa ba basu san yin daidai ba sai a watannin ibada amma da zarar watannin ibadan sun wuce su ma shikenan sai su daina to shine Allah ya ce wala takunu kallati naqadat ghazlaha
wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatan ankafa تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة
الله يقول ولا تكونوا كوباي كده كزمو كالتي نقدت غزلها كمر مهوكت يردتك ورولي ساك التدكنت من بعد قوة باينتا تبكى أنكاسا تيتيتيتي malamai suka ce wata mahaukaciya ce akai a makka gwanin iya kitso ce gwanin iya saka ce kullun da safa za ta zo ta yi saka ne kyau duk masu hankali in suka zo wucewa suka ga abin da ta kitsa ko ta saka su ta ban sha'awa su ta yabawa sai ta burge su amma da zaka dawo da yamma kuma zaka tarar abin da ta saka da safa da kanta ta warware ta watsar ta baza to duk mutumin da zai yi aikin alheri daga baya biyo da sharri ko daga baya dena to kamar waccan mahaukaciyar ce ya saka da rana ya warware da yamma da haka Allah yake kada ku zama haka in kun yi haka kun yi asara domin shi Allah kullun abin da yake kallo game da bayi ƙarshen ba farkon ba shi yasa malamai suka ce al'umuru bil khawatim al'amura ane musu hukunci ne da ƙarshe shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana dan mu shiga taitayin mu mita ka tsantsan yace fa wallahi allazi la ilaha ghairuhu إن أهدكم لا يعمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل النار فيدخلها يجي والله إنا قيامك زائي صامن إيدك شكمك دساف ينا أيتين أن الجنة أما كما أكارشان رأي وصورة سكن أيا كو صورة منتي أيا كو صورة أوا أيا سيدينا أشيكو بيسان أو النانسكن كو منتي كو أور زي متبا to yanzu da ya mutu ƙarshen abin da mala'iku za su rufe littafin sa na aiki da shi shine ya cika da aikin ƴan wuta a lahira kuma wutar za a saki Allah ya tsare mu
amin
shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu al mar'u mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan yabi'u dinahu bi 'aradin min ad dunya manzo Allah yake ku yi rigirge wajen yin ayyukan alkhairi kafin lokutan fitina su zo lokacin da mutum da safe yana mumini kafin yamma ya zama kafiri a ramadana kana cikakken musulmi da an ce an ga watan azumi sai ka koma ruwa mutumin da ya daina shan giya ya daina zina ya daina yin abin da ba daidai ba saboda watan ramadan ana cewa an sallace a bikin sallan ma da giya zai yi celebration a bikin sallan ma da kayan maye za ta yi celebration a bikin sallan ma da tsaraiki za ta gode wa Allah cewa ya kawo ta bayan Ramadan yanzu wata da Ramadan ya shigo ta karkado hijabinta ta wanke za a je islamiya ta sa hijabi za a je wa'azi ta sa hijabi za a je sallah ta sa hijabi ina ma a ce hajiya haka rayuwa za ta dore amma wata ranar da aka ce an ga watan azumi ya kare an ga watan karamar sallah washe gari kayan da za ta sa na sunan kayan sallah fan dubinkin tsirara ne da sauran styles na dinkuna na tsaraiki a yaje can a farke can Allah ya ba mu tufafi yalwatacce ya ba mu wadata iyayenmu da suka rayu a baya can Nana Aisha take ba da labari tace mu matan Annabi mu tara dukkanmu babu mai cikakken set kaya daya zaka samu wata doguwar riga ce da ita ma ba ta da hijabi in za su yi wanki riga ta yi da ta sai dai ki a rizanin ɗan uwarki ki daura daurin kirji ki wanke rigar ki doguwa in ta bushe ki saki ba ta zaninta haka suke rayuwa amma duk da haka tace yayin da Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika
ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين
الله يشي يا أيها النبي يا كونا النبي قل لأزواجك كتيدا ما تنكا ما أنا ضد رشن كاين دا سكي دشي ضد شوابا سورة كتن ست نكايا وبناتك كتيدا أنك ما تاسوما ضد تكون نينا يدا سكي لا يوا أكتن سا ونساء المؤمنين كثيرة سورة ما تموا من ما باكي لا يدنين عليهن من جلابيبهن فلل ايجي كنسو لانا ايشا تسي يعين دو انن آية تسو كمان غأب ما ماكي وتم تزلم بوري جاكي دا اتا دوغوا اما هكذا تكيتا تا تكاما تن تكاما تن تققل لا تحدا تميد اتا ما ياتي تشي لما نزل قول الله عز وجل يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن أخذنا مروطهن فشققنه فاقتمرن به يعني عند أن آية تسو كمانغ أبو ما ماشي فكذا تكيت ظننتا شكا لي تكيد شي تكيت ريغتا إتكا لي تكيد إتا تهدا دنتي ببن مياتي ببن هجابي وانده زيرن كاليبيا متى جكينتا ينزو جد تلو چم مشي سيدي كذا أنا إرغا متى أقواتنتا نوا yanzu wata hajiyar akwatinta na sa kaya daki guda ne akwai wani labor a Kano da yake ban labari ya je gidan wata hajiya ya mata aiki a toilet dinta an dan samu matsala sai ya je ya mata gyara yace wallahi shurat wajen sa takalmanta da ya irga ya ga takalmi sawu sama da kafa 250 kuma duk ba na 2500 2010 ce zuwa sama sai yaron sa da yar kashi aiki sai yake cewa yanzu duk wannan takalmin hajiyar nan ta san da su kuma tana sawa sai yace to yaro bari in gwada maka wani abu dan ka kiyaye hankanka kar wata rana a kira ka aiki dakin irin waɗannan hajiyoyin ka dauka basu san kayan su ba ka daukan mata takalmi bari ka gani a aikace yace kawai sai ya dauki wani set din takalmi kafa daya sai kai nan ya dauko wani ya sa nan kawai jerin ya canja mata wallahi tana shigowa far da ta kalli takalmin sai tace amma takalmin nan an taba su yadda ta haddace ta kalmanta bata haddace Fatiha ba wallahi wallahi bata haddace ta Fatiha ba ballanta na tahiya ballanta na addu'aul istiftahi yace to kaga abinda na nuna ma to karka kuskura wata rana dan kaga irin wannan kayan kamar banza su suna kula da kayan su yadda kake kwantawa kila kai mafarki an tashi alkiyama saboda kai ta dame ka kai mafarkin an shiga wuta ko aljanna kai mafarkin ana hisabi kai mafarkin ana tsayuwar alkiyama ita mafarkin an ko take yi mafarkin leshi sabo ya fito bata siya ba take yi mafarkin ya za ta yi order kaya kaza shine abin da yake gabanta to duk da wannan wadata da Allah ya mana amma sai ka samu mace ta kai mace amma ta sa rigar da yatta ma da kyar za ta iya sata wata riga in ka ganta a jikin mace sai ka ce dan Allah ya aka yi ta sa wannan riga a jikinta aka dinka ta yadda ta matsi jikinta ta takura sai da ta tusa rigar ba dan komai ba kawai dan ta nuna wata teba ta yi kwalliyar tsirara to kaga wannan ba karamar hasara ba ce a ce a Ramadana kin koyi rufe jikinki kin koyi mutunci kin koyi kamala bayan Ramadana ki koma tsirara wannan an yi asara an tabe kuma wani lokaci sai kaga wai da sunan ma bikin sallah iyaye su dinka wa ƴaƴansu su ma su dinka kaga wata uwar ita da ƴaƴanta in ka kalle su ta baya in ba su juyo fuska ba sai ka rasa wace ce uwar wace ce ƴar ba wanda zai wani fada kowa yayi fitsara ba ta aka yi mata ka su kwalliya ba ka su gongoje ba kar su nuna ado ba yo daman ai su ƴan kwalliya ne ƴan gongojewa ne ƴan ado ne haka Allah yake aw man yunashshu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin yo ya zakai da wanda a cikin kwalliya aka halice shi ai ɗa mace kenan to amma ba ta kai kwalliyar ki kuma ta zama kasuwa ba kwalliyar ki kowa ya ganta a arha ba da mijinki da wanda ba mijinki ba wanda wannan shi ya jawo karyewar mutuncin mata yau a idan duniya duk inda tsaraici yayi yawa to zina za ta yawa duk inda tsaraici yayi yawa to fyaɗe zai yi yawa domin maza ne mayunwata kamar kuraye da suke yunwa a waje ko kuma kun fito kamar garken awaki kuma ga karancin tsoron Allah kaga sai hari ya zai akuya a kura ta kwana uku bata ci abinci ba kuma ta ga akuya arha ta kyale ta ai ba za ta kyale ta ba to da kai ya'yan uwa mu yi wa kanmu da kanmu adalci mu yi wa kanmu da kanmu nasiha mu yi wa kanmu da kanmu karatun tanatu muna tsaka da wannan rayuwar da ba ma shiri ba ma tsari ba ma yin abin da ya kamata muna biye wa san zuciyar mu kuma fa mutuwa take bin mu take mana dauki dai dai yanzu a gidanki ko a makota ko a familin ku kin san wacce bara kuna tare yanzu kuma ba ta nan kuma baran yanzu kuna tare bata gaya miki cewa bazan kai shekara mai zuwa ba saboda bata sani ba ke wata ma yanzu ta gama dinkin kayan sallah amma ba za ta sa ba sai dai a raba gado yanzu wani mai gida duk ya sallama iyali an yi kayan sallah an yi komai amma sai ana gobe sallah kuma shi a makabarta zai kwana wani gidan za a tuka tuwon sallah amma ba za a kwashe a ci da mai gidan ba shi ya bada cefa nan yayi komai amma za ka ji an ce yana dawowa sallar idi shigar sa ɗakin nan tashin da bai bake ba uwar gida tana shirin ta kawo masa tuwon sallah ya ci amma shi ya tafi to ke ma kuma haka wata uwar gidan ita za ta dora tuwon amma sai dai a kwashe mata ba da ita za a ci ba wata ma da ita za a kwashe tuwon amma Allah ya kwace lafiyar ci to wannan watan fa da nake faɗa da wannan wani da nake faɗa ni ma ban fi ƙarfin haka ba kuma ba ku ƙarfin haka ba duk a ciki haka muke Bahaushe yace ajali cinikin boye ana yi baka sani ba an gama shiryawa an gama tsarawa gobe za ka tafi amma kai yanzu ka tafi karɓo ɗinki a wajen tela kuna ta rigima yanzu ni za ka yi wa haka goben nan kawai sai dai a zo a ce wa telan wannan wanda ya zo ya karɓi ɗinkin nan ba yanzu daga jana'izarsa muke sai ya ce subhanallahi magana ta ƙare wannan shine abin da ya kamata mu yi wa kanmu da kanmu tunani mu yi wa kanmu da kanmu harare domin wannan abin ko ba dade ko ba jima yana tare da mu ko ba dade ko ba jima yana tare da mu da haka ya'yan uwa babban darasin da za mu ɗauka a watan Ramadan darasin tsoron Allah darasin himma da ƙwazo wajen ibada darasin danna zuciyarmu da hana mata abin da take so na saban Allah domin mun koya a Ramadan mun iya yanzu na gaya mana masu shan kayan maye da yawan su sun daina sha yanzu duk abin da ka daina yinsa cikin wata guda baka yi shi ba malaman ilimin nafs psychologist suka ce zaka iya rayuwa baka yi shi ba ga rehabilitation center mai sauki wacce mu a musulunci muna da ita ba sisin ka yanzu wani in yana ta shan kwaya yana ta shan kwaya in ana so ya daina sai an kai shi wani waje an biya masa kuɗi an tsare shi an killace shi in kai musulmin kwarai ne mai imani da azumi ba wanda zai tsare ka ba wanda zai killace ka tsoron Allah ka zai sa ka daina to in ku har ka daina wata daya baka sha ba ya nuna zaka iya yi wata biyu wata uku wata hudu zaka iya yi tsawon rayuwarka to amma ba ma daukan wannan darasin sai kaga Allah ya ba mu wata hanya mai sauki ta ya gyara mu amma mu kuma cikin sauki mun zo mun rusa gyaran da Allah ya mana yanzu wata ba ta sallar walaha amma Ramadanin nan ta koyi walaha musamman tunda babu abincin safe da ta tashi da safe ta yi wankanta za ta ɗauro alwala daga ban ɗaki ta zo ta yi raka'a biyu amma da Ramadan ya wuce sai kuma ta daina ai yanzu tunda akwai girkin safe akwai breakfast akwai shirya yara su tafi makaranta to wannan fa ki sani duk bikin duniya ne Bahaushe kuma ya ce ana bikin duniya ake na kiyama domin kina tsaka da gina gidanki yi wa mai gida abinci da kaza da kaza kuma ajali yana kusanto ki to sai ki kokari ki yi abin da zaki ci wannan ribar ki ci kuma waccan ribar ubangiji yace wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah
wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين
Allah ya ce wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah kai kokari ka nemi gidan lahira da abinda Allah ya hore maka lafiyar ka ce yi kokari ka ga a cikin activities ɗinka na rayuwa yau da kullun kana saving wani abu na lafiya don ka ci moriyarsa a lahira ta yaya zan yi saving ɗin wani abu na lafiya ta don in moriye shi a lahira shi ne ta hanyar ayyukan alheri lokacin da kike da lafiya dage ki rinka yin sallar nafila komin ƙarancinta lokacin da kike da nafila dage shi rinka yin wasu ayyuka na taimakon al'umma da wannan lafiyar domin ko ba dade ko ba jima lafiyar za ta zo ta tafi ko ba dade ko ba jima lafiyar za ta tafi lokacin da kike da kuɗi zaki siyo abinci mai kyau kici ki sai tufafi mai kyau ki sa to yin rinka yin kokari kina saving a account ɗinki na lahira in kin siyo kaya sababbi akalla ki zabi sakan din ki kuma kallu wani wanda bai kai ki matsayi ba yar uwar ki ce ko kawaki ko makociyar ki ita kuma ki bata ke a wajen ki sun tsufa amma ita a wajen ta yanzu sababbi ne kin ga Allah ya baki kin mu duniyar ki kuma kin yi saving a account ɗinki na lahira lokacin da kika ci wani abinci mai kyau ba sai ya rike ya lalace ba yi kokari ba wani yanzu breakfast ɗinki na safe da kika ci kika rage kika koshi ke yanzu ba kika bukatar sa ba za ki maimaita cin sa da rana ba to yi kokari kaiwa wata ita ko da ranan ne irin sa take so dan ba za ta samu kamar sa ba to haka zamu rinka auna rayuwar mu sai mu ga muna cin riba ba ma asara amma wata din sabon kaya tai tsohon sai ya zama tsumma ana goge kashi da shi ana goge daki da shi ba za ta tuna da wani yana bukatar tsohon nata ta dauka ta bashi ba musamman irin wannan lokaci na azumi lokacin da marayu suna nan lokacin da mata waɗanda ba su da mazajen aure suna nan da yawa waɗanda ba su da masu daukar dawainiyar su suna nan da yawa akwai gidajen gajiyayyu a ƴan uwan mu makusanta ma mun san nawa muka fi to mu rinka tunawa muna yin irin wannan ayyuka na alkhairi ba dan koma bidan mu ci moriyar haka babban amfanin azumi gare mu kiwon lafiya kiwon lafiya duk wanda ya kula da rayuwarsa tsaf kafin azumi zuwa yanzu zai san cewa yanayin jikinsa ya canja azumi yana da tasiri a wajen gina lafiyar dan adam har na sun yadda da wannan wanda ba musulmi ba shi yasa zaka ga akwai cututtukan da in kana da su farko ma kafin ai maka gwaji sai an ce kai azumi na dan kankanin lokaci da safe ka zo wajen likita ba tare da ka ci komai ba dan ya dauki jininka me wannan yake nunawa tasirin azumi wajen me gina lafiya shi yasa Larabawa suke cewa sumu tasuhu ku rinka azumi za ku samu lafiya da haka akwai da yawa cututtukan da suka dame mu amma da za mu lura da azumi za mu zauna lafiya yanzu da yawa za ku ga waɗanda shekarunsu suka ja suna yawan azumin litinin da alhamis in ba da wannan azumin litinin da alhamis din ba zaman lafiya saboda yawan cututtukan da suke shiga jikin dan adam sakamakon cin abinci ne yawan cin abinci shi yake kawo cututtuka da haka mu yi kokari mu tattali lafiyar mu koda ta wannan ibadar azumin da azumi ka saba kana daukar lokaci baka ci ba in baka azumi ba za ka dau lokaci baka ci ba amma kada ya zama cin naka kuma yana wuce geji akwai mutumin da in ba azumi ake ba in ya ci abinci sai ya ji kamar zai yi amai wata hajjiyar in ta ci ta koshi anan za ta yi bacci sai da asuba ta wanke hannu irin cin nan da ake cewa cin ture ni wani mai gidan da yawa wasu matan za su san masu gidansu suna da irin wannan ɗabi'ar maza suna da wannan wani in ka kawo masa kwanan abinci ya ci anan to sai dai da asuba a haɗu kun san da lokacin da ake da bera yana gwaigwaya hannu kun san me yake sa bera yake gwaigwaya hannun mutane da yawa wani ya ci abinci ko wanke hannun ma bai ba da aka bera da ya zo shi ba ya ji zakin ƙwanga ko magi ko zai gaigaye ya wuce to shawarar da nake ba mu yadda muka saba mu wuni yanzu ba mu ci ba da azumi to kada kuma bayan sallah mu dawo muna wannan irin cin na tsiya na cika ciki in muna haka muna fuskantar da rayuwar mu ta lafiya cikin haɗari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mala abnu adama wi'an sharrun min batnihi dan adam bai taba cika wata jaka ba da take jawo mai tsiya sama da jakar cikinsa duk wata jaka in ka cika ta sai ka ga alheri ne ko dai jakar littattafai ce ko jakar daloli sai ka ji daɗi amma jakar ciki in ka kuskura ka cika ta ko kake cika ta to ka sani kana dangerous da haka abin da muke cewa ai ɗanyar fata ce ba ta fashewa a ɗura wallahi in ba mu kiyaye wannan ɗurawa ba za mu shiga uku sai ka mutu lokacin mutuwar ka bai ba da haka manzo Allah ya ce fa in kana labudda min in dan adam dole sai ya ci abinci wanda dole ne to ya raba cikinsa uku fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi kaso ɗaya ka ci abinci kaso ɗaya ka sha ruwa kaso ɗaya ka bar wa numfashi amma zaka ga wani mutum ya ci yayi kam yana kusa da kai yana numfashi sai ka dauka wani injin tahuna ne aka zaka ji dan adam ya dai ba fa bacci yake ba inda bacci yake sai ka ce bai sani ba mun shari ne amma yana ji yana gani yake tafka wannan numfashi kamar sa Allah madaukakin sarki ya bamu lafiya Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukan mu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin bayinsa da zai kanta a wannan wata mai albarka Allah duk alherin da ake samu a wannan wata ka sada mu da shi Allah kurakuran mu ka yafe mana Allah kada ka sa mu yi asarar abin da muka koya na kyawawan dabi'u da darussa na alkhairi a cikin wannan wata bayan shudewarsa Allah in ka kaddara rayuwar mu bayan watan Ramadan ubangiji ka sanya rayuwar mu da halayen mu su fi na kafin Ramadan kyau wanda wannan zai nuna alamar dacewa kowa ya sani muna cikin fargaba da tashin hankali a arewacin Najeriya sace-sacen mutane daidai ne yanzu dangi ko unguwa ko garin da ba za ka ji labarin an dauke wancan an yi garkuwa da shi ba an kama wancan an yi garkuwa da shi ba yanzu shekaran jiya wani dan agaji yake bani labari ko ake nuna min shi ake bani labari mutumin Sokoto ne yana rayuwa a nan garin Niger ya tura kanin sa ya je ya kai wa iyayensu abin hasafi yaron ya dawo ya shigo jihar Niger har garin Mina a tasha aka ajiye shi amma ya wata biyu bai zo gida ba direban da ya kawo shi ya tabbatar da cewa ya kawo shi cikin garin Mina ya sauke shi a tasha amma ya wata biyu daga tashar bai isa gidansu ba to irin wannan yana da yawa wani lokaci sai kaga iyaye suna cewa gwandama su san dan su mutuwaye yanzu akwai wani bara a Kano ake gaya min daga Kaduna zuwa Kano ya bata shekara uku ba a san ina yake ba iyaye da iyali suna gwandama su san in mutuwaye mata tai ta kaba abin da ya bari a raba gado a dau dangana amma baka san a wani hali dan uwanka yake ciki ba kuma irin wannan abubuwa kullum faruwa suke tai da muna jin su a nesa yanzu nesa ta zo kusa da fituntunu da tashin hankali sai dai mu ji su a kasashe na ketare yanzu abin ya zo dab da gidajen mu to kaga wannan abu ne wanda ya kamata a wannan kwanaki goma da suka rage mana kowa ya sa a cikin addu'arsa yadda zaki dage kina roƙon Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza to ciki Allah ka bamu zaman lafiya yadda zaki dage kina Allah ka tsare mu daga kaza Allah ka tsare mu daga kaza daga ciki Allah madaukin sarki ka tsare mu daga mugaye da mugun nufi wannan yana daga cikin abin da ya zama wajibi musa a cikin addu'o'in mu so da dama ina fadar wannan yana daga cikin wani sakaci da musulmi suke idan wani abu yana faruwa da ƴan uwansa a nesa aka ce su yi addu'a wani sai ya ga to ai abin bai zo jahan mu ba ai bai zo garin mu ba lokacin da bama ba mai suke ta tashi a Maiduguri in ka ce mutanen Kano su yi addu'a sai mutane su ringa ai wannan abin ba zai zo Kano ba ila ƴan Katsina ma haka suke faɗa ila ƴan Zamfara ma haka suke faɗa to yau gashi a Katsina gashi a Zamfara to kila ban sani ba kuma anan ne ji haka kuke faɗa da to ba ma fatan haka da haka dai shi ɗabi'ar muminin ƙwarai duk abin da yake samun dan uwansa a duk inda yake yana jin kamar shi yake samu yadda zaka dage kai wa kanka addu'a ka dage kai wa dan uwanka addu'a shi yasa manzo Allah ya gaya mana wata fa'ida yace duk addu'ar da kai wa dan uwanka a lokacin da kake yi ta alheri Allah zai turo mala'ika ya tsaya a kanka kana cewa Allah kai wa wani kaza sai mala'ikan ya ce shi ma Allah kai masa shi yasa wasu daga cikin sahabbai da suka ji wannan hadisin sai suka dine wa kansu addu'a direct idan suna son kuɗi sai su kalli wani daga cikin ƴan uwansu talaka sai su rinka cewa Allah ka ba wani kuɗi domin sun san mala'ika yana nan yana cewa to su ma a ba su to su ta su addu'ar ba garanti ba ce amma shi ta mala'ika fa garanti ne shi yasa Bahaushe yayi wata dabara yake yi wa wani yi wa kai hana wani hana kai in kai wa dan uwanka addu'a a fakaice kanka kaiwa sai ka fi cin moriyar ta kafin shi saboda ta kan ba garanti bane Allah ya karba amma ya maka alƙawarin sakamakon karar da kai wa dan uwanka kana wannan addu'ar to shi kuma zai turo mala'ika shi ma ya rinka ce ma walaka bi mithlihi kai ma Allah ya maka irinta da haka ya ƴan uwa mun san ƴan uwan mu wanda suke cikin damuwai kin san wata ƴar uwar ki kila wacce take da ciki tana fama da ɗawainiya gab take da haihuwa sata addu'a Allah ka sa wancan ta sauka lafiya to ke ma sai Allah madaukin sarki ya turo mala'ika ya miki wannan addu'ar ko kina da cikin ko baki da shi gaba dai ana fatan haka kin san wata ƴar uwarki da ba ta da aure ila ke kina da shi yi ta addu'a Allah ka sa wancan ta samu miji na gari ke kuma sai Allah ya turo mala'ika ya tace wa to ke kuma Allah ya ba ku zaman lafiya da naki miji kin san wata ƴar uwarki da take cikin wani hali mawuyaci ila an yi aure da dadewa ba a samu haihuwa ba tunata da addu'a ke in kin haihun sai Allah ya turo mala'iku ya ce to ita kuma natan Allah ka tsare mata su Allah kai musu tarbiya to sai a wayi gari ba ke kike wa ƴaƴanki addu'a shiriya ba amma kin wa wata shi kuma mala'ika ya miki sai kiga al'amuran ki sun warware kila inda ke ce zaki ta addu'ar sai ki shekara 100 kina yi Allah bai saurare ki ba dan kila kina da wani laifin da zai sa Allah ba zai kula ki ba tukuna kuma ke baki sani ba Allah madaukakin sarki ka biya mana bukatun mu na alkhairi ka yaye mana damuwoyin mu ka shige mana gaba ka iya mana abin da yafi karfin mu ka bamu zaman lafiya ka bamu lafiya wadatacciya ubangiji ka hada mu akan abin da kake so ka yadda da shi shugabannin mu aya Allah kai riko da hannuwansu mata ma'aurata Allah ka basu zaman lafiya da mazajensu matan da basu da aure Allah ka basu mazaje nagari mazan da basu da aure su ma Allah ka basu mata nagari ka hore musu dawainiyar rayuwa Allah madaukakin sarki kai mana maganin dukan fitittunu abokan zaman da ba a jituwa Allah madaukakin sarki ka sasanta Allah madaukakin sarki ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi